أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yawan musulmi, tare da ku muna jada da godiyanmu ga mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, kuma ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aqida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita, da fatan mu samu dacewa da kyakkyawar fahimta da kyakkyawan ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya rada su بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. Yawan musulmi, kamar da muka sani, muna nan cikin bahasin da yake dauke mu duk wata shubha dangane da abin da ya shafi imani da ranar lahira. Muna nan cikin shubha wadda muka yi bayani, har ma muka kawo hujjoji game da waɗanda suke ganin su suna da dalili wanda yake iya nuna wai babu zancen samu wata rayuwa bayan mutuwa, babu wai zancen lahira. Sun kawo dalilansu, ko mu ce sun kawo tambayarsu, mun kawo amsoshi cikin darasin da suka wuce, wanda kuma wai ba wai shikenan ba, yau ma darasin yau mun kebance shi ne cikin kawo shubhohin da suke son su nuna cewa wai babu zancen lahira. Idan mun manta ba, mun karanta muku wata riwaya, ko mu ce mun fassara muku wata riwaya, wadda wannan riwaya yau za mu ga inda mutum zai iya samun ta musamman ga ahalin tahqiq. Ana samun ta cikin Biharul Anwar juz'i na 7 shahi na 39. Wannan riwaya ta zo an samu ta ne an Hafs ibn Ghiyath qal kuntu inda sayyid al-Ja'afira, ku jiwa yake cewa ya kasance a wurin shugaban Ja'afira, wanda suke da imani kenan da mazhabin Ja'far. Yake cewa wani ne sayyidul Ja'afira, shine Ja'far bin Muhammad alaihi salam. Lamma aqdamahu al-Mansur, lokacin da Mansur kenan wanda ya zamani da shi ya zo mishi, fa atahu ibnu abil auja, sai ibnu abil auja kenan dan baban kenan Abil Auja, wanda suke kira Abil Auja, sai ya zo ma Imam Ja'far Sadiq da tambaya, shi wannan mutum kenan dan baban Auja din ga ya kasance mai munkiri, mai inkari game da zancen lahira, san bai yarda ita ba. To shi ne yake cewa wa kana mulhidan fa qala lahu ma taqul, mi zaka ce fi hadhihi al-aya, mi zaka cewa ya kai Ja'far Sadiq dangane da wannan aya ta Al-Qur'ani wadda take cewa kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan zuwa ƙarshen aya. Sai yake cewa wai mi Imam Ja'far Sadiq zai ce hal hadhihi al-julud, tambayar da yake yi kenan, hal hadhihi al-julud asat fa udhibat fa ma dhanbu al-ghayrtu, wannan in an ce an tada mutum da fata da jiki wanda ya yi sabo da su a wannan duniya din, to yanzu menene dalilin kuma a jinki canzawa bayan kowace fata ta kone sai an canza mishi wata, badalnahum jilodan, da Allah yake cewa me ma'ana haka nan. Fa qala lahu ara'aita law anna rajulan amada ila labanatin, kenan shi Abu Abdullah harko sai da ce me qala Abu Abdullah, wai haka hiya wa hiya ghayruha. Fa qala aqilni hadha alqawl, sai ce ka bani misalin wannan zancen da kake ce, ya zaka ce ita ce ko ba ita bace. Sannan ne ya bashi misali kan wannan birgi wanda muka bada misali, mutun ya kwaba yayi birgi kuma ya koma ya game shi, ya cakula shi, ya sake bashe shi dan yayi wani, to misalin shi kusan irin misalin abinda Allah zai yi subhanahu wataala a ranar lahira ga waɗanda suka saba mishi a cikin wuta kenan. Wannan a takeice wannan riwaya wadda ta gabata, kuma yanzu kun shi mun karanta muku kaɗan daga cikin abin da yazo cikin nassin ita wannan riwaya din. A yanzu kenan abin da zamu gane, muna gane abubuwa masu muhimmanci kamar haka. Abu na farko, mu sani cewa rayuwar lahira ta kasance tana da bambanci sosai da rayuwar duniya. Bunna akwai bambanci. Ba wai yadda mutum ya rayu wannan a wannan duniya din rayuwar lahira take, a'a akwai bambanci sosai wanda ba dan kadan ba. Wannan ya kamata mu san da shi. Daga cikin bambancin da ya kamata mu sani shine ana raba jikin mutum wanda za a tara shi da shi a ran lahira, ana raba shi da kamar abubuwa wanda za ku ji yanzu. Rashin lahiya. Ba za ka samu jikin mutum wai da rashin lahiya kamar nan wurin a wannan duniya din dan abu kadan yana iya samu shi matsala ta rayuwa. Ka ji shi in ma misali iska ya kada wanda ba irin wanda ya saba ba, zai dauki majina, zai kwashi mura da masassara da zazzabi, ko kuma sauro ya cije shi, ko kuma wani abu dai. Jikin mutum nan hassasa ne sosai ake cewa, saboda mun sani rayuwar mutum nan wurin hata jikin shi mai rauni ne. To mu tabbata a lahira ba haka ne ba. Na'am, mun tabbatar da cewa za a tara shi da gangan jiki, amma shin za a tara shi da irin wannan rauni din? A'a. Kenan na daya ya kamata mu rike wannan. Sannan na biyu, mu sani cewa babu wata wahala kamar da na farko ma yana iya gane da mu wannan. Na biyu din, babu wani wahala da jikin Adam zai iya samu na cewa koda haduwa yayi zai iya karcewa. In bugun shi aka yi, zaga ya dauki birdi, ya dauki wani launi daban. Hata jikin shi zaga ni cewa lalle tana yana shan azaba a kanta. Yanzu ko mutane suka kama mutum, suna son su sashi mummuna hanya, suna son su mishi azaba. Zaga ni wannan dai jikin ne nashi, suke mai azaba da shi saboda raunin shi. Shi irin wannan rauni na jikin mutum wanda ko ruwan zahi ko acid ko wani abu aka zuba mishi, zaga ya wannan jikin gaba ɗaya ya canza. In wuta ka sa mishi, za gani huskar shi ko jikin shi ya kone, ya canza. To ba haka ne ba a ran lahira. Sannan mu sani kenan, bayan mun san wannan, abu na uku wanda zamu iya sani, jikin dan Adam da rayuwar dan Adam a ran lahira, komai za a mishi ne mai sauki, ba sai ya tashi ya yi wahala ba. Yanzu idan ina son wani abu a wannan duniya, sai na tashi na motsa, na ji inda nake so in samu wannan abun. Amma lahira Allah ya yi tanadin ni'ima kai tsaye da mutum ya so, ya kudurta cikin zuciyar shi, abin zai zo ya same shi. Kenan a ran lahira ba a buƙatar wai mutum sai ya tashi da kanshi ya motsa, ya sha wahala, ta yawa jikin shi bai iya mishi. In yana da girman jiki, ba dan yana son motsawa ba, haka dai zai daure a wannan duniya din ya motsa. To lahira komai cikin sauki ne, wanda dama wannan mun san shi kuma mu ƙara sani. Sannan mu sani da mun ga ka'ida jikin mutum a wannan duniya din ya kasance yana da, kamar da muka nuna, yana cikin takurawa, yana cikin takurawa a wannan duniya din. Jikin mutum kusan an ce da jikin mutum aka yi amfani, ake takurama ruhin shi, saboda ruhin mutum mujarradi ne kamar irin na mala'iku. Amma saboda an haɗa shi da jikin mutum, sai zamanto ya shiga cikin takurawa. Ba haka ruhin mutum yake motsawa yayi abin da yake so ba. Wani lokaci sai in ya shiga bacci, zai iya kewayawa ya hita yayi yawata, sai kaga mutum yana ta muhulki iri-iri ga sanan. Da mutum ya tashi kuma ya maza ya dawo. Amma a lahira ba haka ne ba. Kana gane akwai bambanci sosai. Shi yasa aka ce wata babbar duniya ce ke jiran mutum, musamman in yayi aikin kwarai. A takaice nan muke bayani kenan, muke rihe wannan amsa game da tambaya wadda ta wuce. Sai tambaya ta biyu, wasu suna nuna cewa wai babu ranar lahira saboda wani dalili nasu. Dalilin shi ne, mu saurare shi da kyau. Suna cewa shubha wadda suke cewa wai mai ci da abin da ake ci. Ita wannan shubha din ta mai ci da abin da ake ci, me take cewa? Tana cewa yanzu idan mutum ya mutu, muna lura cewa mutum bayan wannan hata jikin nashi ya game da ƙasa, zaga ya zama kawo wani taki ga wannan ƙasa din, tana yi wa a zo a yi ruwa wurin shimka ta hito. Wannan shimka in ta hito, ka gani ta game da halitta ta mutum, ta game da halitta ta mutum. To yanzu halittar nan ta mutum wadda ta game da ita, ka gani wasu za su zo su nomi wannan abincin su gyara shi su dawa shi su kuma ci, zai game kuma da jikinsu suma. Gaba ɗaya kenan kana samun wannan duniya ɗin ana gamewa cikin juna ne. In ka kalli rayuwar mutane haka nan ne, in ya ba da ‘ya’yan mangwaro ne ta hanyar wannan wanda ya mutu ɗin, kaga ka sha mangwaro, wannan mangwaron shi ma ya game jikin mutum, shi ma wannan jikin mutum ɗin shi ma haka nan, lokacin da zai mutu shi ma haka nan ne zai ba da wasu ‘ya’yan marmari. A wannan duniya ɗin ku duba muna samun irin wannan yanayi ɗin. Ko kuma misali, in ma mutum cikin ruwa ya faɗa, za ka ni kiwaye su ci wannan naman, ko wasu halittu su ci wannan naman. Sannan kuma wanda za su zo su kamo wannan halittun na cikin ruwa, su kuma su zo su ci wannan abin wanda daman ya yi amfani da jikin mutum cikin rayuwar shi cikin ruwa. To yanzu kaga kenan wannan abin ya game, an gaggame cikin juna kenan. Shi yasa suke cewa, to yanzu wannan gamewar da aka yi a ran lahira Allah subhanahu wataala ya zaye, wannan an halice shi ta hanyar wannan, wannan an halice shi ta hanyar wannan, duk an gaggama an halice mutane ga sunan cikin juna. To ya za a ce wai ana iya bambancewa tsakanin ‘yan aljanna da ‘yan wuta? Ya Allah zai wannan bambancin? Ya Allah zai iya hidda ‘yan wuta ya hidda ‘yan aljanna ba tare da an samu matsala ba, saboda jikinsu zai zama abu guda, saboda asalin jikinsu abu guda ne? Musamman wannan abin da ake ce ma gen, kamar gen mun yi misalin shi, mun ba da bayanin shi, ya za a yi su zama abu guda? Kaga nan wurin suna ganin akwai shubha wadda ya za su bambance. To a nan wurin muke cewa amsa a takaice, saboda wannan shubha din bai kai sai mun cika bayaninta da dama ba, mu san cewa wannan gen da muka ce, ilimi ya nuna cewa wannan abin wanda ta hanyar shi ne kake ganin mutum yake kama da mahaifin shi, ko mutum yake kama da wani, ta hanyar wannan kenan ake cewa wani yana gadan wani, da sai ga ya gadi mahaifin shi wurin kamanni da wani abin ga, saboda asalin kwaye sun hada iri guda. Wannan ya nuna cewa ko da halittar mutum, ko da bayan ya mutu ne, wannan abin kowane nashi yana da asali nashi wanda yake banta da shi. Misali kamar abin da zanen yatsa Allah, to akwai abin da yayi kamar irin zanen yatsa wanda na kowa ya bambanta na kowa, to haka nan akwai abin da ya bambanta da na mutum, ni nawa ya bambanta da naka, ba yadda za a yi kuma duk wadin duniya tun mutanen da aka yi tun farko har yanzu da kuma wanda za su zo nan gaba, ba wanda ke da kama da irin nawa, kai ma haka nan naka, ita ma wacce haka nan nata. Saboda haka nan kenan Allah subhanahu wataala da wannan abin shi ne zai dauka ya halicci kuma mutum wata rayuwa sabuwa, ya yi ma mutum jiki sabo, kuma kama da irin wanda ya wuce a duniya. Kai ko ba wannan ilimin bai tabbata ba, mu sani cewa ilimi ya nuna, ko kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mu cewa hakikanin mutum mene ne? Ruhi ne. Ruhi da mutum yana na yadda yake, dan jiki ya canza, ba shi ne asalin abu ba, ruhi shi ne asalin mutum. Saboda haka nan mu sani a takaice wannan shubha din, daga nan muna gane cewa amsa ta bayyana cewa ranar lahira Allah zai iya tara mutane tunda asalin su ruhi ne, kuma zai iya musu azaba ta hanyar ruhinsu ba tare da an samu matsala ba, wai jikin mutum ya kawo matsala, a'a ko alama. Anan muke dakatawa sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.